sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe 11 na safe a nan birnin Washington DC. Yusuf Aliyu Harande tare da Murtala Faruk Sanyinna muke gabatar muku da shirin a yau Lahadi 28 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kamun ku ji abinda muke tafa da su, na Sanyinna fara mana da kanin labarai.
Adadin kamuwa da cutar COVID-19 ya zarta miliyan 10 a fadin duniya, bayan da aka sami sababbin kamuwa da cutar kusan 500 a yau Lahadi. An rantsar da sabon shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera bayan wa'adin mulki na tsawon shekaru 5 a yau Lahadi, ɗan sa'o'i bayan cire tsohon shugaban kasar Peter Mutharika. Prime Minister kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya nuna bacin rai akan tsare ministan shari'a na kasar da aka yi na dan takaitaccen lokaci, yana cewa gwamnatin haɗin gwiwa kan iya yin murabus akan lamarin.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Bayan labaran duniya, idan muka shiga duniyar rahotanni, za ku ji irin mummunan hali da mafi akasarin al'umma arewacin Najeriya suka tsinci kansu na rashin tsaro, da suke cewa gwamnatin tarayya ko na jihohi sun gaza samar musu da kwanciyar hankali. Haka zalika, barazanar rashin tsaro a nahiyar Afirka ba kawai ga bil'adama bane, har ma da dabbobin dawa. Bayan duk waɗannan kuma, Madina Tsahiru mai shanu za ta shigo don ta gabatar muna da shirinta na matasa a duniyar kizo. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni, sai a gyara zama.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. A yanzu adadin kamuwa da cutar COVID-19 ya zarta miliyan 10 a fadin duniya, bayan da aka sami sababbin kamuwa da cutar kusan 500 a yau Lahadi, a cewar rahoton Jami'ar Johns Hopkins. Shugaban hukumar lafiya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya wallafa a shafin Twitter cewa a yayin da aka tunkari adadin na miliyan 10, wannan tunatarwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da bincike akan rigakafi da maganin cutar, don haka za a dauki dukkan matakan da suka kamata cikin gaggawa domin dakile yaduwar cutar da kuma ceton rayukan jama'a. Amurka ta ci gaba da zama jagaba da yawan masu cutar a duniya, inda take da fiye da miliyan 2,500 da kuma waɗanda suka mutu sakamakon cutar fiye da 125,000, a cewar Jami'ar ta Johns Hopkins. Jihohi 5 na Amurka sun ba da rahoton sababbin kamuwa mafi yawa a jiya Asabar. Florida ta bayyana samun sababbin kamuwa 9,585, yayin da Georgia take da 1,990. South Carolina ta sami 1,604, Arizona ko ta sami 3,591, yayin da Nevada take da 1,099. Shugaban Amurka Donald Trump ya fuskanci kakkausan suka a 'yan kwanan nan akan gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a ranar 20 ga watan Yuni a Tulsa ta jihar Oklahoma, ba tare da bin ƙa'idodin ba da tazara a tsakanin jama'a ba. Fadar shugaban kasar Amurka ta White House ta musanta cewa an yi wa shugaba Donald Trump bayani akan rahoton da ke cewa jami'an leƙen asiri na sojan kasar Rasha sun baiwa mayakan da ke da alaka da kungiyar Taliban lada domin su kashe dakarun Amurka a Afghanistan. Sakatariyar hulɗa da 'yan jarida ta fadar ta White House Kelly McNancy ta faɗa a wata sanarwa cewa daga Trump har zuwa mataimakinsa Mike Pence ba wanda aka baiwa bayani akan wannan al'amarin, tana nufin rahoton jaridar New York Times na ranar 26 ga watan Yuni. Ta ce wannan ba zancen sahihancin bincike ake ba, sai dai rashin inganci da sahihancin rahoton na New York Times, wanda bisa kuskure ya bayyana cewa an yi wa shugaban ƙasa bayani akan lamarin. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya yi sharhi akan rahoton ta hanyar caccakar Trump akan rashin ɗaukar mataki. Biden ya ce wannan rahoton idan har gaskiya ne, kuma Trump bai dauki wani mataki bayan tsawon watanni da sani haka ba, to kuwa san bai kyautu ba. Yayi alƙawarin idan aka zabe shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar 3 ga watan Nuwamba, za a tunkari shugaba Putin na Russia akan lamarin, kuma Russia za ta dindana kudarta. An rantsar da sabon shugaban ƙasar Malawi Lazarus Chakwera domin wa'adin mulki na tsawon shekaru 5 a yau Lahadi, ɗan sa'o'i bayan cire tsohon shugaban ƙasar Peter Mutharika a zaben da aka sake gudanarwa. Chakwera mai shekaru 65 ya lashe kashi 58.5 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada a ranar Talata, wanda ya sauya sakamakon zaben na farko a watan Mayun shekara ta 2019 wanda kuma kotuna suka rusa. Masu fashin baki na bayyana sake zaben da aka yi a zaman wani zakaran gwajin dafi na karfin da kotuna suke da shi a Afirka na magance magudin zabe da kuma hana shugaban ƙasa amfani da karfinsa a magudin zabe. Tare da taimakonku, za mu dawo da fata a zukatan al'umma masu tasowa na samun gwamnati da za ta yi wa jama'a aiki ba wai ta mulke su ba, Chakwera ya faɗa a jawabin da ya yi wa dimbin jama'ar da suka tattaru a bikin rantsarwar. Jam'iyyar MCP ce ta kai ga kafa ƙasar ta Malawi, kuma nasarar ta Chakwera ta sake maido da ita kan mulki bayan shekaru 26 na mulkin adawa. Bangaren shari'a na kasar ya rusa sakamakon zaben da aka gudanar a watan Mayun shekara ta 2019 da ya baiwa tsohon shugaba Mutharika wa'adin mulki na biyu bisa dalilan tafka magudin zabe, inda kuma ta bada umarnin a sake gudanar da zaben.
Kamun ku ji kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. Demokaradiyya da shugabanci suna inganta ne a lokacin da masu rike da madafan iko suka yi alƙawulla ga jama'arsu kuma suka cika su. Samun akasarin haka na nuni da wani abu na daban. Rashin tsaro da ke addabar arewacin Najeriya ya kai matakin la haula wala quwwata, inda wasu 'yan kasar ke cewa su kan basu ga ranar mulkin demokaradiyya ba idan dai haka yake. Sani Shu'aibu Malumfashi ya hada mana rahoto akan halin da ake ciki a kasar.
Nasarorin da shugaba Buhari ya samu shekaru 3 baya wajen dakile hare-hare da babban a yankin arewacin Najeriya ya sanya manoman yankin Maiduguri da Yobe suka koma gona. To amma yanzu al'amarin tsaro ya tabarbare a arewa maso yamma. Ɗaruruwan mutane sun rasa rayukansu, dabbobi da dukiya ta miliyoyin naira sun salwanta. Dubban mutane suna gudun hijira.
Sunana Maraliya ta Muhammad Rajab Jinnin Kogo. Muna cikin gidajen muna zanzanne, sai suka zo suka kama halbe-halbe. Sai mazajen mu suka ce to mi ta gudu ba halahiya. Sai muka yi ta gudu. Wasu ba su ma dauko kayan su ba yi hijaban. Din girman Allah a yi da shi a taimaka ma rayuwar musulunci. A tai da su a yi da su mu dai su daga mun muri mu zanna mu samu abinci.
Safa da mutane, Haramu Aleri ya hana mana zama cikin garin, ya hana mana noma, yabi mazaje cikin daji yana kashewa. Mu mata suna bin mu sun hana mana kwanan aure da mazan mu su ne maza. Sun dauke gadaje sun dauke katibu.
Ya so miji,
basira sani, ina cikin gida, ina ji alamun ciwon haihuwa. Sai aka ce ga hilani nan sun kawo ga gari. Ko muna cikin gudu kan hanya, ciwon haihuwa ya kakama. Ina shiga na raban daji tare da abokai tahiya. Nan na haihu gashi banda zani banda talkami ko hijabi banda shi. Sai dai abokan da suka yi man sama aka dukun kunke. Aka zo da ta nan cikin gari aka yanke mata ciki aka wo mata wanka sannan muka iso nan makaranta.
Gwamnonin yankin sun yi sasanci da maharan wura ta lafa na wasu watanni, amma kuma yanzu an koma gidan jiya, lamarin har ya fi damu ne. Don magance lamarin tsaro, shugaba Buhari ya umarci soja da su murƙushe su waɗannan mahara. Wannan ya faranta zukatan jama'a.
Jami'an tsaron nan da aka kawo mu suna aiki sosai. Ali mutanen nan yanzu sun baro daji sun shigo cikin karkamu. Amma su jama'a idan barayin suka shige go cikin su, wa su iya nuna ma jami'an tsaro ainihin inda wannan mutane suke. Ya kamata ina kira ga jama'a, in har suna son abin da ya kare to su bada goyon baya.
Kwararru a fagen tsaro sun ce sanarwar ɗaukan matakin soja ta radio da talabijin shine ya warware tafkar da aka yi. Shin yanzu ina mahita?
Gaskiyar magana shine daga labarin da muke da shi shine akwai makami a ƙasa wanda za a iya amfani da shi, amma abin shi ta hanyar sirri kuma cikin gaggawa kuma ba tare da nuna mutane ko kuma a nuna isa ko a nuna muna aikin ba don a ce ana yabawa. Abi a dakile wannan abu da gaggawa cikin sirri da ƙarfi na soja da take da shi, wanda shine kadai zai hana wannan abun kuma ya dawo da martabar sojan da ƙasar kanta. Wannan shi kadai ne mafita.
da yake amsa tambayar manema labarai a ƙarshen ziyararsa a Katsina, mai bawa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro Major General Baba Gana Mungunu mai ritaya cewa
tunda aka fara demokradiya a Nigeria babu shugaban kasa da ya kashe kuɗi akan tsaro kamar shugaban kasa Muhammadu Buhari. Wannan don ni as national security adviser kuma na san abubuwan da ake yi zai ci gaba da taimakawa, amma abin da ke damun mu haɗin kai ne na jami'an tsaro da kuma al'umma gabaki daya. Dole al'umma su fito su taimaka mana. Akwai abubuwan da jami'an tsaro da kansu dole sai an ba su bayanan sirri, to dole al'umma su haɗe da mu fuskanci mutanen nan.
Bincike da ya nuna cewa wajibi ne a nemi bayanai na sirri, a kuma sami kwamandoji masu kishin ƙasa da za su zagi damtse su murƙushe waɗannan mahara don kawo ƙarshen lamarin. Sani Sha'ibu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Da fatar Allah ya ƙara tsarewa ya kuma kawo muna ɗaukinsa. Yanzu bar mu je ga labaran duniya kashi na biyu.
Prime Minister kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Lahadi ya nuna rashin jin daɗin sa da tsare ministan shari'a na kasar da aka yi na ɗan takaitaccen lokaci, yana cewa gwamnati haɗin gwiwa kan iya yin murabus akan lamarin, inda ya kira ga shugaban kasar da ya tabbatar da kariya ga jami'an gwamnati. Yan sanda sun tsare ministan shari'a Celestin Tunda da yammacin jiya Asabar, aka kuma sako shi bayan masu gabatar da ƙara na kotu sun kwashe tsawon sa'o'i suna masa tambayoyi. Lamarin da ya ƙara hura wutar takaddama a cikin gwamnatin haɗin gwiwa da ke mulkin ƙasar. Tunda ya sami sabani da shugaban ƙasa Felix Tshisekedi akan kudurin sauya fasalin bangaren shari'a da jam'iyyar Tunda ta nema, wanda zai baiwa ma'aikatar ta shari'a ƙarfin kula da ƙararrakin da suka shafi manyan laifuka. Masu kalubalantar sauyin na ganin hakan zai rage karfin yancin bangaren shari'a. Wannan rashin daidaito ya kuma bayyana takaddama a cikin gwamnatin ta haɗin gwiwa tsakanin Tshisekedi da makusantan wanda ya gada da ya daɗe kan kujerar mulki Joseph Kabila. Kabila ya sauka daga mulki a shekarar bara, to amma har yanzu yana da ƙarfi sosai ta hanyar 'yan majalisarsa da suke da rinjaye, suke kuma riƙe da mafi yawan ma'aikatu da ofishin Prime Minister. Tunda na daga cikin masu fada aji a jam'iyyar Kabila ta PPRD. Dubban mutane a yankunan karkara ne suka fice daga gidajensu a jihar Rakhine ta kasar Myanmar, bayan da hukumomin jihar suka yi gargadin cewa jami'an soji na shirin gudanar da wani sentiri na kawar da 'yan tada ƙayar baya, a cewar wani dan majalisar dokoki da wata kungiyar jin ƙai. To amma kuma wani mai magana da yawun gwamnati ya faɗa a yammacin jiya Asabar cewa an soke umarnin ficewa da jami'an kula da kan iyakoki suka bayar. Hukumar kula da kan iyakoki ta tabbatar da ba da umarnin ta hanyar jami'in jihar, to amma ta ce lamarin ya shafi ƙauyuka kalilan. Gargaɗin ya fito ne a wata wasiƙa da aka aike wa shugaban ƙauyukan a ranar Laraba, wadda kuma ministan gwamnatin jihar ya tabbatar da ita. Wasiƙar bata bayyana ko daga ina umarnin ya fito ba, to amma Mintan, ministan kula da kan iyakoki da lamuran tsaro, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa umarni ne daga ma'aikatan lamuran kan iyakoki, ɗaya daga cikin ma'aikatu uku da ke ƙarƙashin ikon rundunar soji.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma bibiyar mu a kafafen yanar gizo na Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafinmu na voahausa.com. Ba labarai bar mu je ga rahoton. Masu iya magana dai kan ce talaka bawan Allah. A shekarun baya an san arewacin Najeriya da zaman lafiya, wanda aka sarin jama'ar yankin manoma ne da makiyaya. Amma a yanzu rashin tsaro ya maida yankin baya, wanda suke hasashen cewar sana'o'insu da aka sansu da su ba za su iya gabatar da su ba yanzu. Ko me yasa? ga Isa Lawal Ikara da amsar wannan tambayar.
Hararen ƴan bindiga da yawan sace mutane da ake yi a wasu yankunan jihar Kaduna ya saka zulumi a zakatan al'ummar da ke zaune a karkara. Abin da yasa da daman suke cewa a bana gaskiyar magana ba za su iya noma ba. Daya daga cikin manoma daga yankin birnin Gwari ya shaida wa muryar Amurka cewa a yanzu haka dai suna cikin zaman zulumi da damuwa.
A gaskiya dai mu al'ummar wannan yanki na Udawa da garin Kuruga da Buruku da ke kan hanyar Kaduna zuwa birnin Gwari a halin yanzu kashi 99 na ƙauyukan da ke kewaye da mu zuwa ake ayi kisan gilla a kashe na kashewa a kama na kamawa a kona gidajen waɗanda ke garin ta inda ba ma za su sa ran dawowa ba wata ranar to mu duk gaskiya a wannan yanki a yanayin da muke fama da shi na cikin tsaro noma fa ba zai yiwu ba bara ma an yi noman a wasu gonakin haka nan aka bar hatsi ya lalace wallahi alazim to abin da ke faruwa ma a bana kaman yafi na kowane lokaci da dama da ke cikin daji wanda sana'a kenan da suke daga noma sai kiyo kwata kwata ma ba za su yi noman ba bana domin sun bar ƙauyakun nasu
masana harkokin tsaro a Nigeria dai na ganin shirin gwamnatin Nigeria na ciyar da ƴan ƙasa da abincin da aka noma a cikin gida na fama da barazana Manjo Hayashin Kumai Ritaya na cikin masanan tsaron da ke ganin akwai aiki a gaban gwamnati tukuru.
Mutum yana gona bai ji ba gani ba za a zo a kama shi a tafi da shi wani ma aka zo maganar fansan ba abin ma da za a samu a gonan ba ne kawai ake tunanin ya biya abin da aka sa a kansa. Hatta ma gidansu na mahallinsu da yake ciki sai ka ji ana neman a siyar da shi don a haɗa a biya wayannan mutane. Shi yasa da yawa wayansu suna da sha'awar su yi noman amma al'amarin yana cin cewa. Saboda haka al'amari ne wanda yake na tashin hankali kuma in ba gwamnati ta da gaske ba duk kokarinta na cewa za mu iya ciyar da kanmu da samar da dogaro da kai gaskiya zai faskara.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce tana sane da kalubalen tsaron da ke damun wasu manoma a jihar Kaduna amma tana daukar mataki don magance wannan damuwa. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan.
Yanzu da muke wannan magana akwai aiki na musamman na sojan sama da sojan ƙasa da kuma ƴan sandan ciki da kuma su kansu ƴan sanda wanda ana nan ana yi a kananan hukumomin na birnin Gwari da Igabi da Cukun da Kacira da Kajuru kuma cikin wannan satin da ta gabata shugaban ƙasa ya sake ba da umarnin cewa a zafafa wannan ayyukan da ake yi.
Kuna so ku ce yanzu manoma su daina fargaba na koma gona a wannan damuna?
Abin da muke son mu tabbatar mu shine gwamnati tana sane da matsalar da ake ciki ya zama wajibi a taimakawa jami'an tsaro ko kuma gwamnati da muhimman bayani domin yakan taimakawa ainihin na ganin cewa an kaima wa'annan ƴan bindiga dadin a hari.
Mafi akasarin manya-manyan gonakin da ake noma abincin da za a ci a jiha kuma a fitar da shi wasu jihohi makwabta dai suna daji ne abinda ke kawo fargabar irin wannan manyan gonaki ba za su nomu ba saboda barazanar tsaron da ake samu idan dai gwamnati ba ta tashi tsaye wajen samar da tsaron da manoman za su samu kwanciyar hankalin da za su koma gonar ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Da fatar Allah ya kawo ƙarshen waɗannan miyagun ɗabi'un. Haka su ma dabbobin dawa suna fuskantar barazana a gandun dazukan jamhuriyar Nijar. Masana na hasashen nan ba da jimawa ba ana iya rasa duk wasu nau'ukan namun dawa idan ba ɗauki matakan da suka kamata ba. Sule Mummuni Barma na ɗauke da cikakken rahoton.
Lura da yadda ake fuskantar barazanar ɓacewar nau'o'in wasu namomin daji da tsuntsaye a gandun dajin Termit da Tuntuma yasa ƙungiyoyin gamayya na Rezo Esperance da haɗin gwiwar hukumomin Nijar fara nazari domin sake jan ɗamara da nufin tunkarar wannan matsala. Kamar yadda a wannan karan ɓangarorin suka shirya taron muhawara, Malam Muhammad Bashir shine jagoran waɗannan ƙungiyoyi.
Akwai dabbobi kamar su adax, su barewa ko ragon daji wanda a yau dai a balbalin duniya ƙasashe kaɗan ne wanda za su iya su yi alfaharin da cewa suna da su kuma suna cikin daji suna rayuwa yadda suke so da mai inganci. Kowa ya sani dai yadda ma'aikata suke ko na sojojin koko na hula wanda in sun tahi rangadin aiki wannan yankin suna yawan kashe dabbobi su taho da su koko su ce su kamo su su zo su yi kiwon gida da su. To yaya za a yi a yaki da wannan ta'assur da mutane suke yi saboda akwai dokoki na haɗin gwiwar ƙasashen duniya baki ɗaya wanda suka yi tur da Allah wadda da irin wannan ayyukan.
aikin haƙar man fetur ɗin da aka fara a shekarar 2012 a gabasin jamhuriyar Niger, wato yankin da waɗannan halittu ke rayuwa. Wata matsala ce ta daban da ke buƙatar ɗaukar mataki. Mafarin ƙulla yarjejeniyar aiki da ƙungiyar Noye ta ƙasar Faransa yau shekaru 8 cif.
Yaya za a yi kama aikin man fetur da ake yi a wannan yankin ba zai zama ba cikas ga su annan dabbobin kuma da muhallin yadda yake wakana? To ya za a kawo gudunmuwa don a samu a kiyaye su kuma a tsare su yadda ya kamata? Kenan ita wannan delegation da jisiyan din manufarta kenan. Shi gwamnatin Niger ya ba da 'yan shekaru wanda a kowace shekara yana da izinin ya diba ya sa ido ya gani menene yake wakana, in kuma akwai kuskure ya ce akwai kuskure, in kuma ya ga abun ba zai yi ba koko ba zai gyara shi ba yana iya tsaye da wannan yarjejeniya.
Ofishin ministan muhalli da gandun daji ya yaba da wannan yunkuri na kungiyar Rezo Esperance, wanda a cewar wakilin gwamnati a wurin wannan taro kanal masallaci Ma'azu, ba da shawarwari akan makomar gandun dajin Tarmit da Tuntuma, magana ce ta kare dukiyar kasa.
Vi l'immensité de tâche et surtout la nécessité de continuer à sensibiliser les communautés.
Yace ganin wannan matsala da muhimmancin ayyukan faɗakarwa akan wannan batu, ya zama wajibi kungiyoyin kwararren kula su ƙara jan ɗamara don ganin al'umma ta fahimci nauyin da ya rataya a wuyanta a wannan fanni.
Les organisations de la société civile doivent poursuivre avec plus de constance cette noble mission.
Dandan dajin Tarmit da Tuntuma da ke tsakiyar jihohin Zander, Difa da Agadez na da faɗin marabba'in kilomita 97,000, inda ake samun namun dajin da aka kiyasta cewa sun kai nau'o'i akalla 18, sai nau'o'in tsuntsaye 135, ba idan wasu ƙananan halittu irin su kunkuru da dai sauransu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To su ma namun dawa, Allah ya kawo musu ɗauki. Masu sauraro, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu bibiyar shirin matasa a duniyar gizo, barkanku da warhaka. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu, kuma kuna sauraron shirin da ke mayar da hankali kan alaƙar shafukan sada zumunta da matasa. To masu saurare, har yanzu dai muna kan batun manhajojin da ake amfani da su wajen gudanar da ayyuka da kuma tarurruka, kamar yadda aka saba yi da mutane da dama a lokaci guda ta kafar intanet a yayin lokacin coronavirus. A cikin makon da ya gabata, mun fara magana kan irin matsalolin da mutum zai iya shiga ko fuskanta wajen amfani da waɗannan manhajojin. Sai dai lokaci bai ba mu damar gama tattaunawa da masani kan harkokin sadarwar zamani Nasir Daniya ba. Nasir, gare ka.
So sai kuma wasu matsaloli da akwai waɗanda tsakanin shi wanda aka kira ko wanda ya kira, ko waɗanda suka kira, ko waɗanda suke cikin conference. Kusan duk waɗannan video conference application suna da wani abu da ke baka dama ka yi recording. To ga ka'ida ta cyber crime, bai kamata a ce ka yi recording wani ko waya kake ko video conference kake ba tare da ka faɗa mai ko ka nemi izinin sa ba. So sai ka nemi izinin mutum kake recording. Sai yanzu kusan waɗannan applications da akwai na video conference, kana ta wani abu zai fara recording, har dai in kai ne kai hosting, kamar kai ka fara, kai ka gayyaci mutane su zo wannan video conference. So ba a recording din mutum sai an tambaye shi kuma ya ba da dama. Ba a yi. So wasu kuma za ka ga in ka je kai wanda aka gayyata, kana son kai recording, to zaka ga za a ce okay, ba za a bari kai recording ba sai wanda ya gayyace ka ya baka dama, kamar yayi baka permission to record. To sai an haka nan ake bada. So amma kai wanda kai yi gayyata, bai kamata tunda kai yi gayyata ba kawai ka tashi kai tayi recording mutane ba tare da sansani ba. Wani ana meeting saboda sakewa, in mace ce ba ta rufe gashin ta ba, ko kuma ta sake da juna, ko kuma tsakanin mata da mata suna yi, wata tayi recording ta je ta ajiye, wani namiji ya gani da sauransu. Ba a son a samu vulnerability da zai iya sa a samu wata matsalar da za a yi amfani da recording din da mutum. Shi yasa ba a recording sai da permission. So bai kamata mutum ya yi recording ko video ko audio ba in kana waya da wani ko video conference, sai ka nemi dama gare shi. Sai kuma akwai spying. Mutanen mu ya kamata a yi hankali, in muna video conferencing ba daidai ne za ka yi video conferencing ka kama gwajin wasu abubuwa ba, akwai haɗari sosai. ya kamata in zaka video conferencing akwai wani facility da ake cewa cewa virtual background da ka fara video conferencing kusan kowace mahaja tana da shi sai ka canza background din inda kake zaune maimakon ana ganin bayan gidanka ko iyalinka ko kuma wasu motoci naka ko kuma wasu abubuwa naka masu tsada sai ka sa virtual background sai zama kaman hoton wani ice ko hoton wani gida ko wani daji ko hoton wani mutum naka za a gani babu abin da za a gani na video conference a bayan ka da ake gani balle a dauki wani abu da za a sata a gano screen inda kake kana video conference so in za ka video conferencing ka je wani wuri wanda yake open babu wasu abubuwa da za su fada wata waya taka mai tsada wata mota taka mai tsada wani agogo naka mai tsada mutane suna da irin wannan kuri da yawa kaga za a video conferencing da su bi kai ne kawa amma su suggest su laka wasu abubuwa a bayan su don dai a ce su masu arziki ne to wannan abu yana kawo hadari criminals in suka ga wannan suna gane sirri abin da ke cikin gidanka ko dakinka ko office dinka kuma ana yi attacking dinka ka samu matsala kan wannan ko wani abu kuma na ID ko phone number ko email stealing in kana video conference ba ka iya login sai an ga sunanka so da kai joining wanda ke host yana iya canza maka suna amma in bai canza ba za a ga sunanka da kai register ko email dinka ko lambar ka ko kuma account din da ka buda na wannan conference misali in sunanka yana Emma sai ka buda Emma _ 3 to sanin wannan identity naka kakka bari ka sa Emmanuel Zogu Ibrahim misali in ful ya kamata kai badda so bai kamata mutane suna amfani da sunan su na kware da arubuce wani zaka ga suna ne da arubuce da international password shi ka bude social media handle balle video conference ma sai ka je sunan ka yana Muhammad Bello Okechukwu sai ka je ka bude handle Muhammad Bello Okechukwu ba daidai bane ya kamata kai disguise akwai bambanci da na company da wanda naka so na company ya kamata mutun ya yana iya kai amfani da shi tunda an san akwai more security amma dai wanda an na social na harkar ta sadarwa kawai ta zamani shi hulaliya da jama'a da kuma abubuwa na kafafi na sadarwa kawai na jin dadi ba dai mutun yayi amfani da sunayen shi da lambobin ka na kware ko email din ka wanda zai disclose too much identity naka don mutane da yawa suna sata wannan abu sai su je su yi sata a bankin ka da sauransu sannan kuma akwai abubuwa na in kana video conferencing ka san zaka yi shi ne don business to kai hankali da amfani da waya ka kana eh kana wani abu na business shi ne kai ya ta kai wani wuri ko kuma kuna video conferencing ana fadin yanda zaka biya wani abu sai network ya tsinki to yana iya leading kai hasara ta kudi sosai masu yawa so ya kamata in zaka video conferencing ka samu alternative internet ita duniyar gidan su zaka hada ya zama bancin ta waya akwai wata hanya ta desktop computer ko kuma wani wifi da zaka hada da shi wanda zai iya saka samu network mai kaki sai ya kake yaya waɗannan ana tsammani za a samu sawaba kuma matsaloli na harkan video conference tunda yanzu kusan kowa shi yake amfani da shi da gida da masana'antu da ma'aikatan gwamnati to sai a kula ba wai zan kade ba kusan duk video conference applications da ake magana manhajojin su da irin waɗannan matsaloli da ake tattaunawa so Allah ya kara kare mu baki da lago
ko madalla a gaidan Nasir Daniya masanin harkokin sadarwar zamani da fatan za mu kiyaye yadda muke amfani da waɗannan manhajojin domin kaucewa fadawa mata matsala kuma sauraro a nan zanda sa'aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu sunana Madina Dahiru Mishani a cikin shirin matasa a duniyar gizo daga nan birnin Washington DC
Mau sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu kamo mu sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyyar muryar Amurka zuwa ga abokin aikin mu Sani Shu'aibu Malumfashi na rasuwar sarkinsa Alhaji Bello Sa'id Kazauri wanda Allah ya marasuwa jiya da fatar Allah ya albarkaci abin da ya bari ya kuma ba iyalansa hakurin rashi Allah kuma ya kyautata tamu bayan tasu yanzu a madadin abokin aikin nawa Murtala Faruk Sanginna da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada mana sautin shirin Leonard Sahihu ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a ƙarasa hutun ƙarshen mako lafiya. Peace, salam.